بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake haduwa a daidai wannan lokaci yanzu mun shiga daren alhamis wanda shine daren 7 ga watan rabiul akhir shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 9 ga watan oktoba na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na dandali wato masallacin Umar ibn Khattab dake nan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin juz'u amma wannan zai kasance insha Allah darasi na uku kenan a cikin tafsirin suratul fajr mun fara darasi a cikin wannan sura mun kai har kan fadin Allah madaukakin sarki wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad zamu tashi daga fadin Allah wa fir'auna dhil autad malam nura zai karanta mana insha Allah daga wannan aya bismillah wa
a'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa fir'auna dhil autad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari fadin sa wa fir'auna dhil autadi yace kuma da fir'auna dhil autadi ma'abocin turaku alladhina waɗannan da su duka da aka ambata wato adawa da samudawa da fir'auna alladhina tagaw fil bilad waɗanda suka yi dagawa a cikin garuruwa fa aktharu kuma suka yawaita fiha a cikin garuruwan alfasad barna fa sabba alaihim rabbuka sauta azab sai ubangijinka ya zazzaga musu bulalar azaba inna rabbaka lalle ubangijinka labil mirsadi yana nan a madakata fa ammal insanu kaga shi dan adam idan mabtalahu rabbu idan ubangijinsa ya jarabce shi fa akramahu ya girmama shi wana ama ya masa ni'ima fa yaqulu rabbi akrama sai kaji yana cewa madalla ubangijina ya girmama ni wa amma idza mubtalahu idan ko Allah ya jarabce shi fa qadara alaihi rizqahu ya takura masa arzikin sa fa yaqulu rabbi ahana sai ya dinga cewa ubangijina ya tuzartar da ni a ci gaba da bayani da Allah madaukakin sarki yake yi mana game da wato wasu gungun kafirai da aka buga misalin su a wannan sura mai albarka guda uku mun ji adawa mun ji kuma samudawa to cikon na ukun su shine wa fir'auna da kuma fir'auna dhil autadi ma'abocin wato taraku fadin sa wa fir'auna kamar wato Allah yana cewa ne sannan kuma alam tara kayfa fa'ala rabbuka bittagi yace fir'auna kamar da aka ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad haka kuma aka ce wa samuda ai alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi samud to haka nan ma sai a kaddara shin baka ga yadda ubangijinka yayi da fir'auna ba wannan kangararren bawan wanda ba a taba yin wani dan adam guda daya da ya kai shi kangara ga ubangijinsa ba shine mai cewa ana rabbukumul a'la shine yake irin makan shi wannan kirari cewa wai shine ubangijin mutanansa madaukaki shine mai cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi wai bai san wani ubangiji kuma bayan shi ba da ya kamata su ba su tama kamar yake cikin suratul qasas shine wanda Allah ya ba mu labarin cewa yawa a fir'auna yayiwa annabi Musa kashedin cewa la inta khazta ilahan ghairi wallahi in ka sake naji labarin kana bauta wa wani ubangiji ba ni ba la aj'alannaka min al-mustunina cikin shuara yake nan yace wallahi sai na sa an kulle ka duk wannan dagawa fir'auna ne yake yi ta kai fir'auna ne wanda ya bushi iska ya kama fadin cewa alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru baku ga cewa ne nake sarautar misra ba kuma duk wannan kogunan na kasar misra suna gudana karkashi na ku ba kwa gani ne cikin zukhruf kenan saboda da Allah ya zo bayani akan fir'auna shi da kanshi Allah ya faɗi magana akan fir'auna da bai faɗe ta akan wani mutum kuma bayan sa ba da Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiyan yastad'ifu qa'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum Allah ya ce innahu kana minal mufsidin Allah ya ce lalle fir'auna ya girmama sha'anin shi ya girmama a bayan kasa ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiyan al ard anan wato kasar misrakin ya mai da mutanen kasar sun zama kungiya kungiya ya rarraba kansu sannan Allah ya ce yana kashe ƴaƴa maza yana barin ƴaƴa mata sai Allah ya cike maganarsa ya ce innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna yana cikin mabarnata to haka Allah ya dinga mishi kirari da barnarsa fir'auna shine da yake cewa ya haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab wai a gina masa dogon gida yana so ya je sama asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kadhiba Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda anis sabil wa ma kaydu fir'auna illa fi taba wato Allah ya ce haka aka kawata wa fir'auna bugun aikinsa aka katange shi daga ganin gaskiya makircinsa ba akan kuma yake ba illa a banza a wufi tabab ifdi so Allah ya bada labari a wurare da yawa na fir'auna da girman kansa da dagawarsa wannan kuma Allah yake ambata mana cewa yayi maganinsa yaya Allah yayi maganinsa kuma da aka sani Allah madaukakin sarki ya halakar da shi da ruwa wannan ruwan da yake takama da shi shine sai da aka bar shi ya shiga tsakiya sannan Allah ya dilmiyar da shi da duka waɗannan tarin rundunar tasa Allah ya wargaba su ya wargaba al'amarinsu na Musa da al'ummarsa suna tsaye suna kallo a gefen gaba haka Allah ya maganin shi dare guda waɗannan kafirai guda uku da aka ambata Adawa da Samudawa da Fir'auna kamar yadda muka ji a baya hikimar ambatansu anan saboda aya tana sura tana so ta bayani ne akan wato yadda Allah yake ganin bayan kafirai da takadarai waɗanda suke wa Allah ganganci wajen magana waɗanda suke ganin saboda suna da ƙarfi na shugabanci ko ƙarfi na mulki ko na ƙarfin soja ko tattalin arziki sai zama suna faɗan magana ta sarransu suna kafirci iya sarransu to waɗannan ma ba su gagara Allah ba balantana sauran ƙananan kafirai wanda su kawai saɓo suke yi ko shirka amma su waɗannan bayan saɓo da shirka kuma suna wa Allah wato rashin kunya da faɗan magana mara kyau Allah ya yi maganin su Allah ya ce zil autadi fir'auna ma'abucin taraku wasu malamai suka ce abinda ake nufi da taraku a nan shine tarin sojoji da rundunonin yaƙi waɗanda fir'auna yake amfani da su wajen tabbatar da mulkinsa mulki bai yiwuwa ga mutum komai ƙarfinsa sai yana da ƙarfin rundunonin sojoji wanda za su tare masa mulkinsa dinnan Ibn Abbas ya fassara da cewa hum jumu'ul asakiri wal junud
al-fir'auniyya allati yashuddu biha mulkahu, tarin sojoji da askarawa wanda fir'auna yake tsare mulkin sa da su, su ake nufi da al-autad. Wasu suka ce a'a, abin da yake al-autad shine al-quwa wal-udda, shirin yaki, tarin makamai da tarin dabaru da strategy da leken asiri da fir'auna yake da shi, wanda da shine ya mallake duniya. Wasu kuma suka ce a wani kaulin ana nufin wato farfajiya inda yake zama yana kallon wasan kokuwa da rawar soja da sauransu, an kafa mai rumfa ta musamman, a nan ne yake zama yana kallon sojojinsa suna yin atisayi, kamar yadda Qatada yake faɗa, ya ce hiya mala'ibu wa madhal, filayen wasanni ne da kuma rumfuna da aka kafa, kamar yadda Qatada ya faɗa. Wasu malaman suka ce al-autad hiya al-khiyamul kathira, himomi ne wato rumfuna na tafi da gidanka masu yawa, waɗanda sojojinsa suke tafa da su duk inda suka je, yadribunaha fil ardi haythu nazal, duk inda suka sauka sai suka kafa rumfuna masu yawa, saboda sojojinsa suna da yawa suka kafa rumfuna fululu da yawa, su ne al-autad. Wasu kuma suka ce ba haka bane ba, abinda ake nufi da al-autad su ne waɗannan ragowar hasumiyoyin da ake gani har yanzu a ƙasar Masar, ihramat, wanda suke Gizza, wanda suke Gizza ko Giza, waɗannan wuraren tarihi su Abul Hauli da makamantansu, waɗannan dala ta duwatsu wanda duk wanda ya je ƙasar Alƙahira zai iya ganin su, domin ai kakannin Fir'auna su suka gina waɗannan wato wuraren, to su ake nufi da al-autad, kuma an faɗe su saboda har yanzu ana iya ganin su, kuma a yi mamakin yadda mutanen da suka iya yin waɗannan manya-manyan gine-gine da duwatsu, kuma suka fafe su cikinsu, gidaje ne da anguwanni da ɗakuna da fadoji da gidan yari da ɗakunan matan sarki da makamantansu. Fasara mafi shahara game da me al-autad shine cewa Fir'auna yana da wasu taraku na musamman waɗanda aka kafa su guda hudu, kamar yadda kaga filolin masallacin nan guda hudu. Idan an zo za a azabtar da mutum ya yi laifi, sai a kwantar da shi a tsakankani, sai a ɗaure gaɓoɓinsa guda hudu da kowane fina, hannu da ɗayan hannun da ƙafa da ɗayan hannun, a tala mutum yadda kaga ana tale wato fatar dabba in za a yi buzu. To haka ake tale mutum a ɗaure shi da wannan taraku guda hudu, a yi ta'azabtar da shi har sai ran shi ya fita. Kuma ya zo a cikin wasu riwayoyi kamar da Ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, shi da mahaifinsa ya ambata, kamar da Al-Imam al-Baghawi ya rawaito a cikin Ma'alim at-Tanzil cewa Fir'auna ya yi irin wannan azabar ga wata mata mai suna Mashita imra'atu Hizqil. Mashita imra'atu Hizqil an ce wai a kissar ita ce take yi wa mutanen gidan Fir'auna kitso. Wata ƴaƴar Fir'auna ta je kitso a wurinta, sai kibiya ta faɗa a hannun ita matar, sai ta yi salati, ta yi mata kamar ta ce subhanallahi ko wani abu haka, sai ƴaƴar Fir'auna take cewa ko kina da wani Allah ne dama wanda ba babana ba, so daga tana zuwa ita ga babanta cewa ai Mashita ba kai take mutu sama ba, so daga aka yi mata azaba har sai da ta rasa ranta. To mijinta kuma shine Hizqil, wanda Allah yake ambata a cikin fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul Ghafir, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu, din nan da aka faɗa, wanda yake cewa takum rajulun ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, ga ƙarshen aya, shine mu'minu ali fir'auna shine mijinta. Hakanan an sake rawaitowa cewa ita ma Asiya matar Fir'auna, wanda Allah ya bada labari cewa wa darballahu masalan lillazina amanu imra'ata Fir'auna ko idh qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna. To wannan mata kaga ya tabbata a cikin hadisi cewa sunanta Asiya bintu Muzahim. To ita ma Fir'auna da ya gane mumina ce, ai azaba yayi ta mata har sai da ta mutu. To ita ma irin azabar da ya mata kenan, kamar da ke cikin wannan riwaya da ke cikin littafin Ma'alimut Tanzil na Al-Imam Al-Baghawi, wallahu a'lam. abun lura da wa'azi anan shine waɗannan al'ummi guda uku Adawa da Samudawa da Fir'auna shi da tawagasa ta kafirai sune mafi ƙarfin jababira kangararrun bayi a tarihin duniya na dace ba taba kangararrun bayi a cikin halittu kafirai irin su ba amma kuma kun ga yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda ya hukunta su yadda ya halakar da su yadda ya maganin su ran da ya ga dama duk da ƙarfin su da jarintar su da ƙarfin tattalin arzikin su da yadda suke ganin sun shirya wa duniya sun shirya tsaro magaruruwan su wanda bai hana Allah ya maganin su ba to haka kuma duk wani jabberi wanda tayyuma ba zai yi rabin sa a jabberanci ba to haka Allah ya maganin shi ya kan garewa Allah saraka sai a kula ainihin wato azu tsoron Allah kenan sai Allah ya ci gaba da cewa alladhina qaghaw fil bilad waɗannan da suka yi dagawa suka wuce iyaka a cikin garuruwa fa aktharu fi hal fasad suka yawaita barna a cikin garuruwa kamar yadda Allah yake cewa wastakbara huwa wajnuduhu fil ardi bighayri al haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un Allah yake fir'auna da shi da sojojinsa sun yi girman kai sun yi dagawa a bayan ƙasa ba tare da wani gaskiya ba kuma suna tsammanin duniyan nan anan za su tabbata ba su koma ga Allah ba saboda suka yawaita abin nan aktharu fi al-fasad al-fasad shine wato saban Allah da suke da zalunta bayin Allah saban Allah kama daga kafirci da suke yi da shirka da miyagun maganganun da suke faɗa wa Allah da kuma sauran saban da suke yi sannan zalunta bayin Allah mun ji waɗancan wa'iza batashtum batashtum jabbari suna kashe mutane kuma fir'auna mun ji ala fil ardi wa ja'ala ahla shi'an yastad'ifu qaifatan minhum yuqattilu abna'ahum kaga shi ma yana zalunta bayin Allah ya raba kan al'umma yana kisa yana kwace yana cin haram yana duk abin da kasan ana yi na zalunci to wannan shine nau'i na saban Allah da suke kafirci da shirka da kuma cutar da bayin Allah masu rauni da aikata duk wani abu da Allah ya haramta shi sai aikata shi sannan da wuce iyaka wajen ma zunubi wato zunubi wanda yake ya saba wa ɗabi'a wannan jumla ta alladhina qaghaw fil bilad a wajen li'irabinta akwai wajihi guda uku za ta iya zama jumla ce fi mahallin nasbi da aka ce alladhina qaghaw fil bilad sai zama an ce nasaba ne ya zama annasab ala dhammi kenan kamar ana cewa waɗannan mutane Allah wadaran waɗanda suka yi barna a bayan ƙasa sai zama fi mahallin nasb ko kuma ya zama marfu'i wanda zai zama da takadirin cewa alladhina qaghaw fil bilad jumla ce khabariya wa mubtadaha marfu'un takadiruhu humul ladhina qaghaw fil bilad zai iya zama kuma jumla ce majruriya sai ta zama adafi akan abin da ya gabata na adafi ko badali akan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin kaga bi'adin majruri ne irama za ta nima duk wannan badali ne akan ad wa thamuda shi ma majruri ne ai fa'ala bi thamuda sannan wa fir'auna ai fa'ala bi fir'auna sai a kaddara jarra a ce alladhina qaghaw fil bilad sai zama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil ladhina qaghaw fil bilad sai zama duka wannan li'rabin yana iya dauka insha Allah Allah ya ce fa aktharu fi hal fasad suka yawaita kafirci da saban Allah da yaƙan annabawa da yaƙan annabawan Allah da fada da mutane da hana mutane sauraron addinin Allah har suka wuce iyaka suka tsogalo Allah eh kaman yadda Allah ya bada labari sai da muka ambata da Allah ya ce wa nadar fir'auna fi qaumihi qala alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubi awliki zikr alayhi min falawla falawla aswatin mir ma'ahum mala'ikatun muqtarin fastakhaffa qawmahu fa'atahu Allah ya ce innahum kanu qawman fasiqin yau inda nake mai da Allah yake falamma asafunan takammamin Allah yake yayin da suka fasata mu to wannan kafaran sun fasata Allah Allah yake in takammamin sai muka dauki mataki akan su falamma asafunan takammamin fa agraqnahum ajma'i muka dulmiyar da su a cikin ruwa ga baki dayan su Allah yake faja'alnahum salafa wa mathalan lil akhir muka sanya suka zama wanda suka shude kuma abun buga misali ga yan baya to haka sun riga sun ga fusata Allah ne saboda kasratul fasad kaga Allah yace fa aktharu fi al fasad can kuma da ma aka ce mana innahu kana min al mufsidina mabarnaci ne Fir'auna shi da adawa da samudawa sun yawaita barna a bayan kasa so da haka sai Allah ya dauki mataki akan su fadin Allah fasabba alaihim rabbuka sawta azab sai Allah ya zazzaga musu bulalar azaba fasabba asab shine addarka ko da abu a kwaranyo da shi kamar da ka dauki bokiti ka kifa ka juye ruwan shi a wani waje fasabba alaihim rabbuka sai ubangijinka ya zazzaga musu sawta azab nan ma akwai iltifat sai ku a ce fasabba alaihim allah sai aka ce aka fifita fadin fasabba alaihim rabbuka kuma abin da ke cikin haka na nuna danganta maiki sallallahu alaihi wasallama ga ubangijinsa da kucinsa da ubangijinsa da kuma kariyar da Allah yake bashi a koda yaushe wato kuma Allah ya nemi isharar cewa waɗannan kafaran garin Makka su utuba su Abu Jahal su wane karka damu da su Allah zai kare maka sharafinka daga su Allah zai baka nasara a kansu irin yadda Allah ya kare annabawan shi na baya daga zalunci waɗancan kafirai sun fi kafiran zamanin ka kafirci kuma waɗancan annabawan ba su ma kai matsayin ka a wurin Allah ba duk da haka Allah ya kare su kafiran su sun fi waɗannan kafiran matsala ko Allah ya iya maganin su kuma kai kuma ka fi ma waɗancan annabawan daraja a wurin Allah ka kai ne aula da kariya Allah fiye da su kuma wajen daukan mataki a wurin waɗannan kafiran zamanin ka a kaddara inda ma aikin yana da wahala a wurin Allah to da wahalar shi bata kai wahalar halakar da adawa da samudawa da Fir'auna ba da haka kunta da hankalinka kawai abinda Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a dunkule cewa kada ya damu Allah zai masa maganin su fasabba alaihim rabbuka sawta azabi sai Allah ubangijinka yanzu ya zazzage musu ai afraga wa alqa alaihimul azab Allah ya zazzage musu azaba sauta azab da aka ce al-imam al-farra dai daga cikin manyan malaman lugha da al-qur'ani yake cewa hiya kalimatun taqulu hal arabu likulli naw'in min anwa'il azab larabawa suna so su bayyana cewa mutum ya sha iyakar wahala babu wahalar da bai sha ba sai su ce nalahu sautu azab ya sha bulala azaba kaman bahaushe ya ce wani ai ya shiga uku kowa ne ya ji jiki kowa ne ya sha duniya ko a ce duniya ta hora shi wato duk abin da ka sani zaka fada ya nuna bakwaran shan wahala to balarabe sai ya ce sauta azab saboda haka Allah ya yi mukhataba ne da irin abin da larabawa suka saba fadi yace wa aslu zalika anna sauta huwa indahum al'azabul ladhi yu'adhibuna bihi saboda a wurin balarabe bulala ita ce abinda ake wa mutum azaba da ita ana so a horar da mutum sai a kwantar da shi a mai bulala kamar da qur'ani ya shara musulunci ta tabbatar da bulala akan masu shan giya da masu kazafi da mazinata idan ba su aure ba ko duk waɗannan abinda aka kira game da su shine bulala kuma haddi da ake mutane shi ma azaba ne ko da Allah ya kira shi da suna wa yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin haddi da ake mutane a duniya sunan shi azaba to kuma sai aka amfani da duk inda ba kisa bane sai ka zance ayi bulala mutum ya sha giya a mai bulala 80 ko 40 mutum ya kazafi a mai bulala ko nawa ne bulalan kazafi 100
80 ne go wani ne mai 100 ne ka okay na mazinata da bus taba aure ba shine shine 100 go fajluhum masu kadafi sune 80 wanda yace wani ya zina bai ya kawo shida ba cika kuba a mai 80 go wanda ya sha giya a mai 100 azzaniyatu wazani fuzdu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kaga shine inda aka fadi magana cewa ai wannan din azaba ne saboda agun balarabe bulala azaba ce sosai eh tiraka aka yi ambaci bulala anan wallahu ala wato al-imamu al-qasimi shi kuma suke cewa abinda ake nufi afwan abu hayyan yake cewa abinda ake nufi da sauti me yasa aka ambaci bulala yace dan a nuna cewa azabar da ake yi musu wato azaba ce mai maimaituwa tunda suka shiga azaban nan suna cikin taron alkiyama kamar yadda za mutum bulala kaga wata azaba ce wanda za a yi mai fiye da daya da waya a cikin ana so mutum ya ji jiki a mai ci bulala daya kai za mu mafi karanci a mai 10 ko makamanci haka ko to haka za a ci mai ta musu azaba har tashin alkiyama shi kuma zamakshari sai ya kara anan yace abin da yasa aka ambaci saut wato dan a gwada cewa azabar da za a yi musu a duniya to ba wata azaba bace ta azo a gani in an kwatanta da azabar lahira saboda haka sai aka fadi mafi karancin azabar da ake iya yi a duniya shine bulala yayin da mafi girma shine kisa to sai aka ambaci na duniya dan a nuna cewa idan sun je lahira fa azabar da za a musu ba kadan bace kuma wannan yana da goyen bayan nasoshin shari'a kamar fadin Allah annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawmal qiyamati wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adhabi kaga Allah yace za a yi mutanen fir'auna da shi da mutanen sa kafiran nan za a yi musu azaba ta kabari kullun safiya da maraice annaru wuta wadda yu'raduna 'alaiha ana fuskantar da su zuwa gareta guduwar kullun da safiya wa ashiyar da kullun da maraice wannan azaba da za a yi musu kenan a kabarin su yanzu aka ana musu wannan azaba tun daga ran da aka halakar da su har tashin alkiyama sannan Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a ran da kuma tashin alkiyama sai Allah ya ce wa mala'iku adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da fir'auna shi da kafiransa cikin azaba mafi tsanani to wannan azaba ta lahira idan an kwatanta tsananinta da azabar nan duniya to bai fi yan bulalu ne aka musu a nan duniya duk wannan malamai ne suke ganin su to da ma'ana me sauta azab yake nufi da fasabba alaihim rabbuka sauta azab azaba mai tsanani ko azaba wacce take mai ci gaba da mai maituwa har tashin alkiyama ko kuma azaba wadda in an kwatanta da lahira to wannan ta duniya ba komai bace abinda Allah ya musu a duniya na halakar da su da tsawa wannan ta halakar da su da iska da hadari wannan kuma halakar da shi da ruwa duk wannan halaka wadda aka yi musu wato bata kai abinda za su shiga a cikinsa na wutar jahannam wa ranar alkiyama Allah ka tsare mu daga wuta za a yi tunawa lokacin da muka yi magana akan fir'auna da azabar da aka yi masa a cikin wani tafsiri wani waje can daban ko mun yi ishara ga wasu masail wanda ba sai mun maimaita su a nan ba insha Allah wallahu a'lam sai malam yace inna rabbaka sai Allah yace inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka lalle ubangijinka labil mirsad yana nan a madakata wato ibn abbas yace yara wa yasma Allah yana ji kuma yana ganin duk abin da ake kuma yana nan yana jiran duk masu fada da masu aikatawa inna rabbaka labil mirsad al-imamu dhahhak yake cewa wato abinda aya take nufi shine ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai umarni a kawo al-kursi wa sai al-kursi samatu al-ard za a kawo ta yace fatu da'u al-nari sai a daura ta akan wuta fa yastawi alayhi sai ubangije daidaita akan wannan kursi din
ثم يقول sannan yace wa izzati wa jalali na rantsaye da buwayata da daukakata la yujawizuni al-yawma dhulmazlama babu wani wanda aka ci wanda yake da wani kashi a gindinsa wanda zai wuce yau ba tare da an cire wannan kashin ba wato duk wanda yayi wani laifi ko wanda ya ci hakkin wasu ƴan uwansa mutane wallahi ba zai wuce nan ba sai an fitar da haƙƙin su to wannan shine yace bazalika ma'ana inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan yana jira a madakata ina ne madakatar shine bayan an gama tsallaka sirati ga baki daya an zo ana fatan an tsira sai Allah yace ai akwai saura shine kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tsaye da mutane ala arsatil janna a bakin farfajiyar kofar gidan aljanna tunda suna fatan za su tsira ga baki daya wanda aka gama haura sirati duka sai Allah yace anan za a yi hisabi na wato abinda ke tsakankanin bayi na zalunta junansu da suka yi wani ya kashe wani wani ya sara ma wani wuka wani ya yi gulmar wani wani ya ci amanar wani wani ya ci kudin wani wani ya ki biyan bashi duk wani zalunci da kudin marayu da kudin masallaci da duk wani kudi da ka san ka taba ci wanda ba na halasu ba to a ran za a kwace su duk wanda ya san ya zagi wani ko ya cutar da wani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ku yi kokari tun a nan duniya ku maiwa da masu haƙi haƙoƙinsu kafiran da za a yi wato ba ni gishiri in baka manda to wannan shine inna rabbaka shine ma'ana inna rabbaka labil mirsad a ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka yi wasu malamai suka ce a ma'anarsa shine wutar jahannama tana da kantsara tana da zango guda uku a zango na farko gada ta farko ta tsallaka wannan zangon to za a saka zumunta arraham arrahim afwan zumunta ita ce za ta zama gada wanda duk wanda ya sadar da zumunta to wannan gadan zai hau ya tsallake wanda bai sadar ba kuma sai ya fada wuta jahannama Allah kadari a gada ta biyu kuma za a aja amana ita ce gadar da za a dinga hawa ana tsallakawa wanda duk ya rike amanonin da aka bashi to sai ya tsallaka wanda bai rike ba anan zai zarma Allah ka tsare sai Ibnu Abbasin ko wannan sai yake cewa wa al-qanqarati thalitha rabbukum subhanahu wa ta'ala a kuma gada ta uku ubangiji yana nan a wannan to nan shine madakata din inna rabbaka labil mirsadi ubangiji yana nan yana jiran kowane bawa a wannan wajen to anan ne inda hadisi suka nuna cewa Allah zai yi magana da kowane bawa daga shi sai shi babu mai fassara Allah zai saka bawa a bayan wani hijabi ya yi magana da shi babu mai fassara babu dan sanda babu lauya kowane bawa daga shi sai ubangijinsa idan Allah ya yi nufin yau mutum rahama a wajen sai Allah ya bayyana ma bawansa cewa kai kaza kai kaza kai kaza da nufufukan da kai a duniya da irin gangancin da kai da sakaci da zaluntar kai Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar Muslim yake cewa hatta idza arra'a qad halaka sai mutum ya ga ma alamar cewa ai shikenan ma ba zai kai labari ba sai Allah ubangiji ya ce mishi to kar ka damu a duniya ma na rufa maka asiri saboda ka yau ma zan gafarta maka zunubanka ka tsallaka zuwa rahmata Allah ka sama cikin da Allah zai gafarta mu wanda kuma Allah ya yi nufin ya azabtar da shi shine ma'ana cewa man nuqishal hisaba udhib to a wajen aka zo mai kuma ai mishi arb a ce kai kaza kai kaza sai a fara mai da cewa me yasa kai kaza da zaran an fara sigar tambaya da cewa me yasa kai Annabi ya ce man nuqishal hisaba halak wanda duk akai mai irin wannan hisabin na munakasha na kure ko ya halaka ba zai kai labari ba Allah ka tsare mu daga halaka duniya da lahira to wannan dai a takeici shine abinda malamai suka fada da ma'ana inna rabbaka labil mirsad al-imam al-qurtubi yake cewa ay yarsudu amala kulli insanin hatta yujazihi yujaziyahu bihi, Allah yana nan yana fakon aikin kowane bawa, wato zai mai sakamako kuma da shi. Ibn al-Ambari a cikin maganarsa yake cewa wannan aya ta inna rabbaka labil mirsadi ita ce jawabul qasam, rantsuwar da aka yi tun daga kan wal fajr wa layalin ashr wash-shafi wal watr wal layli idha yasr, da Allah yace hal fi dhalika qasamul ladhi hij, wannan rantsuwar da muka ji a farkon sura tun a darasi kafin na baya, to wannan aya ita ce amsa shi. Sai yanzu aka ce, sai yanzu Allah ya faɗa abin da yake nufi da cewa inna rabbaka, na rantsa da al-fajr, na rantsa da dare, na rantsa da me ma din wallahi da yake dare sun da ke tafiya ko, na rantsa da shafa'i da wutri, Allah ya ce lallai rantsuwar da Allah yake ita ce faɗin sa, lallai ubangijinka yana nan a madakata. Shi kuwa zamakshari a cikin tafsirinsa yace ba haka ba, ce jawabul qasam mahzuf, ba ambaci jawabul qasam din ba, sai dai wannan yana nuna abinda aka shaidin, kamar Allah yana cewa ne wal fajr wal layalin ashr wash-shafi wal watr wal layli idha yasr lanu'adhibannal kuffara kama azabna ha'ula'i salas, wallahi sai mun azabtar da kafirin zamaninka kamar da muka azabtar da waɗancan kafirin, yace to amma an share waɗannan amsoshi ba a faɗe su ba. A cikin tafsirin al-Imam al-Qasimi shi kuma yake cewa gaskiya ne jawabin an share shi, amma ba irin wannan taƙadirin za a yi, abinda za a ƙaddara shi ne sai ka ɗauko ƙarshen suratul gashiya, suratul gashiya wadda ta gabaci wannan sura, daga ƙarshen faɗin Allah inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, ita zaka dauko ka fassara wannan, wato zaka ce wal fajr wa layalin ashr wash-shafi wal watr wal layli idha yasr, to kuma Allah yana cewa ne wannan rantsoyin ka dauko wancan maganar inna ilaina iyabahum, wallahi na rantse da al fajr, inji Allah saboda Allah ya rantse da su, lalle gare mu mutane za su koma kuma hisabun su yana kanmu. Wannan duk maganganun malamai ne a kokarin su na fassara wa wato wannan aya me yake nufi da inna rabbaka labil mirsad. Shi asalin al-mirsad, al-mirsad sunan wuri ne na musamman inda ake yin aikin da ake ce ma ar-rasad. Ar-rasad shine wato kamar a ce surveillance, surveillance me surveillance sai da Hausa, ina abin da abin nan sojoji suke saka doguwar hasumiya, sai wani ya hau can sama yana leƙen nesa in wani hari zai zo musu ya sanar da su, ko inda ake yin ake fakon wata observatory, inda ake fakon ganin jinjirin wata, ina san sunan shi da Hausa wallahi, hasumiyan ai doguwar abin ne, amma aikin garden ba ginin ba, aikin da ake yi na jiran faruwa abu, surveillance ɗin shi kansa dako sa ido, yawwa ina ga sa ido zai fi sa ido, ba kuma sa ido irin na a ce mutum ɗan sa ido ba ne ko dako jira sa ido, to asali shi ne ar-rasad, haka sai ake ce ma observatory na wata marsad, kasashen da suka san darajar addini kamar kasar Saudiya za ga suna da marsad, shine wani wuri na musamman da ake ajiye na'urori don neman jinjirin wata, za a je bayan gari a samu wuri wanda yake shararre, babu bishiyoyi, babu duhu, babu dutse, sai a kafa su suna kallon yamma, a yi musu wani tudu, na'urori ne waɗanda a cikinsu akwai abin nan me ake ce musu lens, abin nan gilashi mai girmama abu da kuma dogon abin nan microscope ko don kallon wata, to wannan wurin ana ce mishi observatory marsat, to haka kuma abin leƙen abokan gaba shine wannan na sa ido irin na gidan sojoji dogon nan, shi ma ana ce mishi abin nan observatory ko surveillance abin nan stand shine al-marsat ko al-mirsat. To Allah madaukakin sarki kamar haka yake ganin mu, kaga wanda yake can sama din nan duk abin da zai kullo zuwa ga sansanin sa da zai ganshi kafin kowa ya gani. To haka Allah mai sarki yake ganin duk abin da muke aikatawa fiye ma da haka. Inna rabbaka labil mirsaf. To sai Allah ya ce wato fa ammal insanu, to kaga dai shi dan adam idan mabtalahu rabbuhu, idan ubangijinsa ya zarafce shi, fa akramahu, ubangijinsa ya girmama shi, wa na'ama, ubangijinsa ya masa ni'ima, fa yaqulu rabbi akraman, sai kaji yana ta jin dadi yana cewa ubangiji na ya girmama ni, aini Allah ya muni komai, ba abinda zan gaya wa Allah, Allah ya muni komai. Wa amma idza mabtala, mai dan Allah ya jarabce shi, fa qadara alaihi rizqa, Allah ya kunta ta'azzikinsa, fa yaqulu rabbi ahanan, sai kaji yana cewa ubangiji na ya tozartar da ni. Wannan Allah ubangiji yana ba mu labarin dabi'ar dan adam ne shine na rashin tunanin gobe, manta baya da rashin lissafa gobe, wato sai dauka abin da yake ciki a yanzu na arziki ko abin da yake ciki a yanzu na kunci, to da'iman ne abadan ne, ya manta cewa da ba a cikin wannan ni'ima yake ko da ba a cikin wannan wahala yake ba. Kullum shi dan adam idan ya ga ubangiji ya girmama shi, ya ba shi dukiya ko sarauta ko karfi ko wani abu haka, sai ya dauka wannan yarda ce daga Allah, sai ya dinga jin kuma cewa abin zai tabbata, ya manta cewa a wurin Allah da wadata da talauci dukansu matsayin jarabawa sai kaga Allah ya ce idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, aka amfani da kalmar ibtila'i haka, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu, kuma da wani Allah yake cewa wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan, muna jarabta ku cikin sutul anbiya kenan ko da alkhairi azziki kenan, wa innahu li hubbil khairi lashadid, bisharri wal khairi fitna, ko dai da talauci ko da azziki muna jarabta ku da su a kodai bishi. A wani waje cikin sutul mu'min da Allah yake cewa ayasabuna ayasabuna annama numittuhum bihi min malin wa banin musari'u lahum fil khairat, Allah yace bal la yash'urun, wasu na tsammanin abinda muke ƙara musu muke ba su na ƴaƴa da arziki suna nufin wai da sun ga sun samu, to wannan alheri ne, Allah yace musu sani ba zai zama alheri ba, inna ma amwalukum wa auladukum fitna, ba dole ya zama abinda ka gani Allah ya baka na wadata ba dole ya zama alheri ba, ta iya zama ya zama sharri ne ko wata mummunar jarabawa ce gare ka. Haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin fadinsa a cikin suratul ma'arij, irin wannan dabi'ar innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'a, ubangiji yace Allah ya halitta dan adam mutun ne halu, wato halu shine mai raki wanda bai wanda yake yana da mita mai karara, idza massahu alkhairu sharru jazua, idan ya shiga cikin wata matsala ko wani bala'i sai ya zama mai jaza'u, wato mai ci da zuci, mara dangana, mara haƙuri, yayi ta surutu duk inda ya zauna, cacacacacaca ai mun shiga bala'i, kai jama'a masifa ta yi yawa, ina ake so mutane su sa kansu yanya ko musallafin da muka yi wa Allah ba, kai jama'a shugabanni sun ja mana musiba, idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a, in yana cikin wadata duk bala'i da yake ciki zaka ji bakin shi, sai to Allah ne ya samu dace, za ku ta surutun ku ce Allah ya samu dace da ma a dinga yi hakuri dai, to shi yana cikin dadi ne, masa alkhairu manu'a ba zai ba kowa ba, ayi ta surutu ana nema ya danne kudaden shi yayi shiru kawai bai da ko sisi, sai dai ya ci ya goge bakinsa, to wannan dabi'a dan adam ce kuma munar dabi'a ce, Allah ka tsare mu. Sai dai wannan al-insanu anan malamai suka ce ba kowane dan adam bane, mutum ne wanda yake kafiri ko fasiki ko wanda yake mara godiyan Allah shike da irin wannan siffa, kai wasu ma sun ayyana cewa anan ana magana da wasu manyan kafirai ne a Makka, su Utba ibn Rabi'a da Abu Hurayfa ibn Mughira ko wani su, waɗannan kafirin su ne waɗanda Allah ya ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, idan Allah ya jarabce shi fa akramahu ya bashi dukiya wa na'amahu ya fada mishi arzikin sa sai kaje da cewa fa yaqulu rabbi akraman ubangiji na ya girmama ni shikenan sai ya dinga farin ciki yana murna ba tare da ya gode wa Allah ya samu ni'ima Allah sai ya girman kai ya dagawa ya ci gaba da aikata barna kamar yadda waɗancan guda uku suka yi Adawa da Samudawa da Fir'auna Allah ya ba su arziki ya ba su ƙarfi sai suka ci gaba da dagawa babu tawalu sune irin waɗannan mutanen da Allah ya ba su ni'ima ya ba su wadata ba sa tuna Allah sai ya zama aikin su irin aikin ƙaruna ne mai fadin cewa innama utitu ala ilmin indi fasahata da ƙwarewata ne ta bani baya tuna cewa Allah ne ya bashi sai ga cewa iyawarsa ne bokon da yayi ne ko kasuwancin da ya iya ne ko ƙwarewarsa a aikin hannu ko ƙwarewarsa a yaudara ko ƙwarewarsa a iya sana'a ko noma ko kiwo shine ya bashi baya tuna Allah innama utitu ala ilmin indi sai ya zama aikinsa da maganarsa da itikadinsa irin na wancan kafirin da Allah ya ba da labari cikin suratul kafi fadan Allah wadrib lahum mathala rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hubnabin nakhli wa ja'alna bainahuma zar'an kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a Allah ya ce fajarna khilalahuma nahara wa kan lahu thamarun fa qala li sayyihi wa idu wa la uru ana aktharu min kamalan aznafara Allah ya ce wa dakhala jannatu wa huwa zalim wa qala ma azullu an tabida hadhihi abada kuma azun sa ta qaima aga Allah ne ba da labarin wasu mutane guda biyu aboki da aboki kowa yana da goran sa dai tashi tafi abin nan akwai inabi akwai dabine akwai ruwa Allah ya ce fajarna khilalahuma nahara wa kana lahu sabrun ga ayyuka ce to da ya shiga sai ya cuci kansa sai ya ce ma azunnu an tabida hadhihi abada bana tsammanin ma wannan arzikin nawa zai kare sai ya wuce nan ma ya ce ma azunnu sa'ata qa'ima kai kiyama ma bakariya ce ma kai in ma an yi wala irju ila rabbi la ajanna khairan minha munqalab aga Allah ya bada labarin cewa qala hu saibu wa hu yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allah rabbi wala ushriku bi rabbi ahada me fa da shi karshe Allah ya ce wa hita bi thamari fa asba yukallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawaitun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada Allah ya ce wa lam yakul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah kuma kana muntasira Allah ya darkake gonan lokaci guda gari ya waye komai ya lalace shine ya dinga sallallami yana cewa ya cuci kansa ina ma da bai kafir cewa Allah ba Allah ya ce waye gari babu wanda ya isa ya taimake shi kuma bayan Allah to sai zama aikin sa irin na wannan ne sai zama aikin sa irin na waɗancan yaran da Allah ya bada labari idan aqsamu la yusrimunha musbihina wala yastafun wanda mahaifinsu mutumin kirki mai sadaka mai kyauta su kuma suna gadan dukiyarsa suka ce wallahi ba za su yi aikin arziki ba suka ce anigudu ala harsukum in kuntum sarimin za mu yi asubanci mu je mu girbe gonar mu tare amfanin talafa ba za su gani ba Allah ya ce fatafa alaiha qa'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasari fa tawallu usbihin suka zo cikin dare Allah ya sa mala'iku suka kona wajen gabaki daya ta lalace da gari ya waye ma da suka gona suka ce anya ma ko mun yi matan kai ne ko ba wajen bare to irin waɗannan da halin kafiran kenan irin kafiran da Allah ya bada labari kamar fadan Allah afara aital ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada atala al ghaiba mitakhadha inda rahmani ahada Allah ban labarin wani kafiri cikin kafaran makka wanda yake cewa shi ko a lahira zai zo ne da ƴaƴansa masu ƙarfi su tare mai sa amma mala'iku za su nan shiga aljanna wannan yayin za su bubbuge mala'ikun shi sai ya shiga saboda rashin hankali irin na kafirin to za ka ga wani cikin ɗabi'a kafirai idan suka samu arziki da wadata da ƙarfin faɗa a ji to sai su yi wa Allah butulci sai su ga cewa shi kenan su sun fi ƙarfin kowa kuma kamar wannan karfin nasu da wadatar tasu tana nan ba za ta canza ba ba mun takeici shine sai ga musulmi da irin wannan tunanin sai ga musulmi yana ganin tunda yanzu shi yake mulki ko yanzu shi yake da arziki ko shi yake da fada'aji to kaman shikenan haka za a tabbata sai ya dinga yin abin da ya ga dama na rashin mutunci ya dinga zalunci ya dinga fadan maganganu na banza ya dinga yawa Allah galati a nan ƙasa an sha gani da wannan abubuwan daga wanda masu cewa Allah bai sa talakawa da wanda masu cewa kaza ka ji maganganu iri daban-daban na rashin wato kunya ga Ubangiji a lokacin da mutane suke ganin Allah ya ba su ƙarfi na arziki ko Allah ya ba su ƙarfi na sarauta ko na mulki ko na fada'aji ko ƙarfin soja to shine Allah yake mana ishara zuwa ga irin su anan cewa sai ga suna cewa fa yaqulu rabbi akrama shi ai Allah ya muna komai ina cikin karamata wamma idza mabtalahu idan aka kuma jarabce shi aka kwace arzikin sa ko aka kunta da arzikin sa ya zan bai da arziki sai ka ji yana cewa rabbi ahana shine wanda Allah ya ce la yasamul insan min du'ail khair wa in massahu sharr fa ya'usun qanut dan adam baya gajiya da addu'an nema alkhair la yasam kullun cikin addu'a yake Allah yayi maka kaza Allah kai mana kaza bai gajiya amma da zaran wa in massahu sharr fa ya'usun qanut idan wani sharri ko dan yayi ya same shi asara ko yayi ta same shi ko wani bala'i fa ya'us sai ya zama mai cire rai daga rahama Allah qanutun mai yanke tsammani daga alkhairin da Allah yake mishi Allah ya ce wala ina zakkanahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masadu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan bu wala irudiju la rabbi li indahu lal husna fal nabbi alladhina kafaru bi ma'am wala zidannahum min alladhina kafaru bi ma'am ba nan ba wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi ita nake nema wa idha massahu sharru fadu du'a'in 'arid Allah yace idan muka yi wa dan adam ni'ima a arada sai ga ya kauda kai daga dokokin Allah wana abi janibi sai janye jikin shi daga cikin talakawa amma da zaran wai da masa husharu da zaran wani bala'i ya auka mushi fa du'a'in arid sai ga zama abucin katotuwa addu'a kullum sai ga shi da tarbiya da masallaci bayan an kore shi daga aiki ko an sauke shi ko an mai ritaya ko banki sun mishi gwanjo sun kwace duke shi sai ga ya dawo sun farko ya zama cikin lada ne ma kuma sai ga yana katsalan da a cikin kwamitin masallaci kullun da tarbin shi shine zikirin safe shine na la'asar shine din da zuwa ta addu'a kuma za ga ya fi kowa cewa ai amma da san da yake da arziki na adi janibi ya kauce ya ba talakawa waje ana neman taimako masallaci ba zai bayar ana neman taimako marayu ba zai bayar ba ana neman duk wani abu da ake nema ba ruwan shi to haka dan adam yake wannan duka Allah ya nuna mana munanan halayen mu ne mu yan adam kuma idan muka san halayen mu munana to za mu san ya za a yi maganar su duk abin da ka san gashi haka yake za ka san za ka yi fitaccen ka shine Allah yace wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu ko fa yaqulu rabbi ahana al-imam al-qurtubi yake cewa wannan sifofin kafirai ne wadanda ba su gaskata tashin alkiyama ba saboda bai dace a ga musulmi da su ba kai daga san za a yi tashin alkiyama bai dace ya zama in an maka ni'ima baka godewa ba in kuma bala'i ya same ka baka hakuri ba idan Allah ya maka ni'ima abinda ake nema daga gare ka shine godiya kuma godiyan nan da gwargwadon irin ni'imar idan ni'imar dukiya ce to godiyarka ga Allah shine ka bayar ka dauka ka ba addini ka ba dangi ka ba makusanta ka ba marayu ka ba talakawa ka ba duk wanda Allah ya cishe shi da sa'id wal mahrum idan sarauta ce Allah ya maka ni'ima da ita kai adalci kai sassauci kai mutane alkhairi idan ilimi da Allah ya maka ni'ima da shi ka karantar ka tausayawa mutane ka gaya musu gaskiya duk abin da Allah ya maka ni'ima da shi ana fatan kai amfani da shi ne wajen neman yarda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya mishi ni'ima da annabta da manzanta idan ga sallah haka mishi suka kumbura Aisha take cewa ba za ka bari ba bayan Allah ya gafarta ma da yace afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai godewa Allah ba annabi Sulaiman da Allah ya mishi ni'imar sarauta da mulki yayi ta jihadi yayi ta ciyarwa yayi ta yada addinin Allah bayan kasa har aljamu sai da ya dinga musu wa'azi jiba da irin karan da suka yi da wannan sarauniya Bilkisa da ake cewa to haka ake so idan Allah ya maka ni'ima ka sar yadda ita wajen aikin Allah kowace irin ni'ima kuma tana da irin abin da ake jira kai akai Allah kuma yana son masu gode masa masu yin aiki na nuna godiya gare shi yana kin kuma wato wanda ba sa yi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid imam al-qurtubi yake cewa wannan ba aikin mutanen kirki bane lafazin faqadara faqadara ana kanta shi haka ne bi takhfif amma ibnu amir ko yana kanta shi faqadara amma al-insanu idza mubtalahu wa amma idza mubtalahu rabbu faqadara alayhi rizqa amma malami sun ce wannan kira'a ce mai rauni wajen ma'ana domin faqadara shine wato Allah ya kuntata mushi bai zama arzikin babu yawa amma an karanta faqadara a bashi daidai bukatarsa don aka bashi daidai bukatarsa ai ba zai butulce ba wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nazidu illa biqadarin shine daidai bukata ruwa daidai bukata iska daidai bukata hasken rana daidai bukata don aka ce faqaddara alaihi rizqahu sai Allah ya bashi arziki iya abin da yake bukata babu surplus kaga ko anan in yace bai gode ba kafircin shi ya bunƙasa saboda sai al-imamu ibnu jarir yace wannan karatun na ibnu amir ma'ana ce mai rauni wallahu a'lam haka nan wajen rabbi akraman ko da rabbi ahanan wasu haka ake karanta shi rabbi amma wasu suna karantawa da rabbiya ko ina jin su bazzi ne ko bazzi yana karantawa da rabbiya da shi da yaqub rabbiya ha da fataha haka ahanan da akraman haka yazo a cikin mushafin sahabbai akraman ne kon akramani ahanan ne kon ahanani babu yaqub din ta mafuliya sai aka samu wani mai karatu shi ya saka yaqub naji bazini ne da ibn muhaisin su suna cewa akramani da ahanani amma dai abin da yake mashhuri a cikin musafin sahabbai shine a karanta shi da akraman da kuma ahana ya gare ni lokacin to shi kenan wallahi musta na ganin bari mu saurara ana insha Allah wannan sura dai ta mana san matsi Allah ya samu gama lafiya a karantawa ne ko na wajen karantawa suna karawa saboda a mushafin sahabbai babu yawun din babu yawun an cire ta amma a wajen karantawa suna karanta da ahanan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا مت اللهم بابصارنا واسمائنا ما بقيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل اللهم الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك